نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أكو جوات السفر هجرة منذ صلى الله عليه وسلم جمعنا لتريه هدو لأربعين دقفر وانا يجد لنا شعب أكو جوات جولاي شكرا تدوه بيو لإشارت الشدة ميلادية من أسكن تفسيرنا سورة البقرة من أشكين وإذ أكرناه
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا خسنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ
نعم ساكن بيوتي من أمبار بياني جنجري دا abin da ya shafi wato haƙƙi na iyaye in ba a manta ba to mun ce in Allah ya kawo mu yau za mu ci gaba da bayani daga inda muka tsaya to Allah ta'ala cikin Al-Qur'ani yana cewa in ma yablughan indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma in ma a ce ɗaya daga cikin iyaye sun kai matakin kufa a wajenka ko kuma a ce su bi gaba ɗaya sun tsufa fala ta kullahu ma uke kada ka ce musu kir wala tanharu ma kada ka yi musu tsawa wa kullahu ma qaulan karima ka faɗa musu magana mai karamci to ƙarƙashin wannan aya idan muka duba tafsiri na Imam Al-Qurtubi ya kawo riwaya na Muslim daga Abu Huraira radiyallahu anhu cewa manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce rajima anfuhu Allah ya turmuza hancin shi a kasa Allah ya turmuza hancinsa ila aka ce man ya rasulullah wane ne wannan ya rasulullah wanda ka maimaita wannan kalma na Allah ya kaskantar da shi har so uku قال يسي من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما وان دي يرسي إيا ينسى ألوك تلقوفا يرسي أحدهما يرسي ديلك سكنسو أو كليهما قوسو بيو ثم لم يدخل الجنة يزمن تو يرسي إيا ينسى إما بابنسى وما منسى أما كو بيشكاء الجنة ما kenan idan mutum Allah ya sa an gane yaro ci iyayensa suna rayu har ya zama to bai musu hidima ba irin hidiman da zai sa ya shiga aljanna gaskiya wannan ya tabi kenan hidima ga iyaye in dai mutum zai yi shi yadda ya dace hanya ne mai sauki na shiga aljanna an gane wannan ko sannan Imam Al-Bukhari ya ruwaito a cikin Kitabul Birr Birrul Walidain shi ma ya karbo hadisi daga Abu Huraira radiyallahu an daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rajima an rajulin zikirtu indahu falam yusalli alayya Allah ya turmuza hancin mutum wanda aka ambace shi a wajena wanda aka ambace ni a wajensa amma bai mun salati ba an ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai yi salati gare shi ba Allah ya tsantsar da shi sai manzo Allah ya ƙara cewa ragima an furajulin adraka abawayhi indal kibar aw ahaduhuma falam yudkhilahu aljanna Allah ya turmuza hancin mutumin da ya riski iyayensa a wajen kufa ya riski ɗaya daga cikin su ko duk su biyun gaba daya amma ya zamanto ba su shigar da shi aljanna ba an gane wannan hali wa ragima an furajulin dakhala alayhi ramadan thumma salaka qabla an yughfara lahu Allah ya turmuza hancin mutumin da watan ramadan ya shiga a gare shi har ramadan ya wuce ba a gafarta mishi ba kenan bai aikata wani aiki na alkhairi wanda zai sa ya shiga aljanna ba ramadan wata ne na garabasa akwai ayyuka wanda in mutum ya aikata a ramadan ana ninninka lada a cikin su to sai wannan bawan Allah ramadan ya zo har ya wuce bai aikata wani aikin alkhairi da zai sabbaba masa gabara ba to wannan mutumin ya kabe kuma ya yi hasara to sannan kuma akwai hadisi da an karbo daga Ka'ab bin Udra as-Salimi daga babansa yana cewa lalle Ka'ab bin Udra radiyallahu anhu ya ce manzo Allah ya ce ahdirul minbar ku halato mun da minbari yayin da manzo Allah ya fito sallallahu alaihi wasallam sai ya hau kan minbari sai manzo Allah ya hau kan matakala na farko na minbari sai ya ce amin sannan sai ya ƙara hawa matakala na biyu ya ƙara cewa amin sannan sai ya hau matakala na uku ya ce amin yayin da ya gama bayan ya gama huduba ya sauka da kan minbari sai muka ce ya rasulullah laqad sami'na minka al-yawm shay'an ma kunna nazma'uhu bik haqiqa mun ji wani abu daga gare ka ba mu kasance muna jin shi a da daga gare ka ba wannan abun ya zama sabo a gare mu Allah ya ce wa sami'tumu dama kun ji na faɗa kun ji ko suka ce eh mun ji sai ya ce wa inna jibril alayhi salam isa rida lalle mala'ika jibril alayhi salam shine ya bujiro Allah ya ce ba'uda man adraka ramadan falam yughfar lahu yanzu mala'ika jibril wato ya hallaka yayi nesa daga rahaman Allah wanda ya riski ramadan ba a gafarta mishi ba sai nace amin falamma raqitu fi thaniya a yayin da na hau na biyu matakala na biyu inji annabi ala sai annabi ya ce ba'uda man zikirta indahu falam yusalli alayka sai mala'ika ya ce ma annabi wato Allah ya nisanta da shi daga rahama duk wanda aka ambace ka a wajensa amma bai yi salati a gare ka ba an ce muhammadu rasulullah sai ya shiru bai yi salati ba to Allah ya nisanta da shi daga rahama Allah sai na ce amin falam barakisu fi thalitha yayin da na hau matakala na uku Allah ya ce ba'uda man adraka indahu abawahu al-kibara aw ahaduhuma falam yudkhilahu aljanna Allah ya nisanta daga rahama wanda wato iyayensa suka riske shi yana raye wato iyayensa sun tsufa a gabansa ko ɗaya daga cikin su ya tsufa amma ya zama to ba su shigar da shi aljanna ba to wannan mutumin Allah ya nisanta da shi daga rahama ashe idan Allah ya baka iyaye kaman Allah ya baka wani irin hanya ne na shiga aljanna an gane wannan ku idan ka yi hakuri da su ka tsaya kai musu hidima to insha Allah ba za ka tabe ba duniya da lahira amma wannan ku haka duk wannan hadisan sun kwadaitar da mu akan muhimmancin yin hidima ga iyaye da muhimmancin yin biyayya a gare su imma ya buluganna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma imma dan fi ya kai matakin kufa a wajenka ko dukan su to fala ta qul lahum ufin kada ka ce musu tun shi wannan kalmar ufin din shine imam al-qurtubi yake cewa la ta qul lahum ma yakunu fihi adna tabarru kada ka gaya musu abinda akwai mafi karancin harzikawa mafi karancin harzikawa menene mafi karancin abinda mutum zai gaya wa iyayensa ta harzika an gane shine mafi karancin rashin biyayya ga iyaye shi uku din nan to wani abu mutum zai mutu iyayensa a ce shi ne mafi karanci na rashin da'a wasu malamai suna cewa kada iyaye su yi magana ka yi gunaguni idan ka yi gunaguni wannan gunaguni shi ne uffin wasu na cewa kada iyaye su yi magana ka harare su wannan hararen shi ne uffin sai dai shi harara ai ba magana ba ne an ce wala taqul lahum uffin ko in mutum ya harare su ai bai yi magana ba nan an ce mafi karancin magana mafi karancin aibantawa ga iyaye mafi karancin rashin da'a to idan mutum ya yi tsaki ba iyaye suka yi magana ya yi tsaki za mu ce tsaki shi ne mafi karancin abinan sabawa na? To wani ya ce tsaki babba ne to ina so ku kawo mana menene mafi karancin abin da mutum zai ake gaskiya kaiwa ne baka ce ta mu iyayenka ba iyayen sai zo ka yi kaza ka ce kash ni kake cewa kash to kaga idan ma yabanka yi magana ka ce kash kenan da baba bai faɗi wannan magana ba wannan magana da baba ya faɗa kash da bai faɗa ba to imam al-qurtubi ya karbo daga abi raja al-bukhari ya ce al-uf al-kalam al-qadha ar-rabi al-khafi yace uf din nan magana ne na kazanta wanda yake jabu oyayye magana na kazanta wanda yake mara kyau kuma oyayye kenan baka fito karo or kai magana baka man gunaguni dai a take idan ainihin iyaye suna ma yaro magana yana musu gunaguni ana wajen ya ce musu uffin kuma Allah ya ce fala taqul lahum uffin shi kuma daga cikin salaf imam mujahid ya ce ma'anahu idza ra'aita minhu ma fi hali shaykh al-ga'id wal-bawl alladhi ra'ayahu bika fi sigal fala taqdharhuma ma'ana uffin din nan idan ka gani daga gare su cikin halin kufa sai kaga ainihin wato mahaifi ya yi bayan gida ko mahaifi ya yi fitsari irin abin da suka gani a gare ka lokacin kana karami lokacin kana karami irin abin da suka gani suka yi haƙuri da kai sun wanke ma zawo sun wanke ma wato gundarin kashi sun wanke ma fitsari kuma sun yi haƙuri da kai an gane wannan ai to irin yadda iyaye suka yi haƙuri suka wanke ma fitsari da kashi an gane ba su damu ba to kai ma idan iyayenka sun tsufa ya zama to suna fitsari akan gado suna bayan gida akan gado suna kaza wato kada ka kyamaci wannan abu kada ka ce kashi kada ka kyamace su ka ce uffe wannan uffe din kalma ne na kyama ga abin da aka yi an gane sai cewa wal aya a'ammu min hadha shi ayan ya fi gamewa fiye da wannan ayan na da gamewa to an tattauna sosai kan ainihin kalman uffe an ce dai uffin wato ma'anahu istidrar lima shumma wato ganin kazantan abin da ake iya shaka wasu kuma suna cewa ma'ana uffin al-intiqar wal istidrar wulakantawa ko kuma kaskantarwa duk dai malamai sun tattauna akan shi larabawa wasu na cewa uffin wasu na cewa uffun wasu na cewa uffa wasu na cewa if wasu na sa mai tanwini su ce uffin wasu kuma su ce uffi ba tanwini wasu na cewa uffun wasu kuma su gina shi akan doma su ce uffu ba tanwini an gane wasu kuma suna cewa if wasu na cewa ifti ifti duk laraba suna faɗin wannan kalma ɗin almuhim dai darajar iyaye ya kai intaha bayan Allah da manzansa babu wanda ya kai iyaye daraja ko da malami yanzu idan mahaifinka ya kira ka zo in aike ka sai malami ya kira ka zo in aike ka nawa za ka ji na malam ko na iyaye za ka ji na iyaye saboda shi ne doron nassin Qur'ani ya nuna maka wa bil walidaini ihsana an gane ko idan malam ya kira baba ya kira kowanne yana so ka aikata mai wani abu to za ka amfa kiran mahaifi ne shi ne wanda doron nassin Qur'ani ya zo a kan shi an gane wannan ko amma babu neman albarka idan malam yayi kira mahaifi yayi kira shi mahaifi yana iya yin kara yace ka je wa malam amma idan mahaifi ba ya zage dambe cewa lalle yana so a mai to haƙin mahaifi ya fi girma akan na malam ina fata gano wannan Allahumma sai dai in mahaifi ko ɗaya daga cikin su ya yi umarni da sabon Allah a kan shi an gano wannan ko to shi ne aka ce to tunda har an hana ka ce musu ulfe to zage su ba kaga al'amari ya kai la haula wala quwwata illa billah an samu musulmi wanda ya samu tarbiyya na musulunci a ce ya buɗe baki ya zagi iyayensa al'amari ya lalace ina fata gano wannan idan kai ɗalibi na sunna ne bai kamata a samu wata kalma ko wani aiki wanda zai nuna kana saba ma iyayenka ba ya kamata in kai ɗalibin sunna ne a ce iyayenka a cikin yaransu gaba ɗaya babu wanda suke ainihin jin daɗi kaman ka shi wannan yaro gaskiya makarantar da yake zuwa lallai malaman shi na mishi tarbiyya gaskiya yana matsar biyayya ga iyayensa an gani to kada ka kuskura ce ai ɗan salafiyan nan ba gaskiya ba su da kunya ba sa mutunta iyayensu ko iyayensu billah to kaga nan sai aka ce wala tanharuma kada kai mutu tsawa iyaye suna yi kana yi suna ihu kana ihu subhanallah al'amari ya lalace wa qul lahumu qawlan karima ka gaya musu magana mimi mai karamci iyaye ka ko da sun faɗi magana mai zafi gare ka kai ka gaya musu magana na mutunci kar ka kuskura ka mayar ma iyayenka magana mara daɗi an gane shi ne Imam Al-Qurtubi ya kawo yake ai layyinan latifan magana mai laushi ya abata ya umma baba yana zagin ka kai kana ya baba kai hakuri ya ce mahaifi ya ce hakuri ba da gangan nayi ba amma ta zage ka kai maka mai da martani an gane wannan ku to ya nuna babu lalatacce kaman ka an ce min gairi an yi sabbin jima ba tare da ya ambaci sunansu ba kada ya ce kai talle ko kai idi ko kai mudi Allah ya wadaranta suka kira sunan kace Musa sunan babanka Musa kace Musa ka ne da tsire mu ka kama sunan mahaifinka yadda ya kama sunanka shi ne ce kada ka kama sunan shi sai dai ka ambace shi da baba an gane ku ko kuma ka danyi alkunya da sauransu Allah shi kiyaye to kaga a nan wajen yana nuna mana irin haƙoƙin iyaye to yanzu mutum yana da mata matan nan tana buƙatar kuɗi 10,000 kuma lallai 10,000 ne ake so in ba 10,000 ba wannan buƙatar ba zai biya ba sai 10,000 mama tana son 10,000 mata tana son 10,000 kuma 10,000 nan haƙƙi ne wanda Allah ya ɗaura kanka mamaka tana son 10,000 to yanzu waye za a ba wani ya ce mahaifiya wani ya ce mata ai an ce dole guda 10,000 nan ake so shin mutum zai ba mahaifiyar shi ne ko zai ba mata me yasa za a ba mata ka ce mata wani ya ce wai mutum zai ba matar shi saboda mahaifiyar tana da 'ya'ya da yawa banda shi wannan shi ne hujja ai a wajenka ne ta yi bukata wajenka kasan inda mutum na da mata dole ne ya ciyar da matar shi haƙƙin mace bai faduwa ita mace haƙƙinta bai faduwa da wadata irin a ce matarka multibillionaire ce mahaifiyarka talaka ce ko da matarka na da kuɗi sai ta buƙaci haƙƙinta na ainihin infaki ita ma mahaifiya ta buƙaci haƙƙin infaki to haƙƙin mahaifiya ya kan faɗi amma haƙƙin mata bai faɗuwa ku gano wannan ita mata ana ha maza ha mata wato ko tana da kuɗi ko ba ta da kuɗi dole ka ciyar da ita su kuma iyaye mahaifi ko mahaifiya in suna da wadata ciyar da su ba dole bane, in suna da wadata su iyaye ciyar da su zaka ciyar da su dan neman albarka ne, amma in ba su da shi ciyar da su ya zama dole. Na ba san gani to sai ya zama to iyayenka ba su da shi, ita kuma matarka tana bukata. To anan waje abinda malamai suka ce tunda dai mahaifiya ba ta da shi, to anan waje dole dai ka dauki nauyinta, matarka ba ta da shi dole ka dauki nauyinta. To kuma 10,000 nan kawai zai ishi mutum ɗaya ne kawai, in an dara shi biyu ba zai biya bukatar kowa ba, to zai za a yi sai a duba bukatar kowa wanda ya fi girman bukata a cikinsu. Ita mahaifiya za ta je asibiti ne, rashin lafiya ne mai tsanani, ita wannan kuma abinci za ta ci, ya za a yi? Sai a ba mahaifiya, ka ce wa mata ka yi haƙuri, na san kina da haƙƙi amma dan Allah ki yi haƙuri. Mata ba ta da lafiya, mata tana cikin wani hali na yunwa mai tsanani wanda za ta iya nakasa ita ma, ta yi kwana uku ba ta ci abinci ba, ita kuma mahaifiya yunwan kwana ɗaya ne. Ita mahaifiya yunwan kwana ɗaya ne, ita mata yunwan kwana uku, an gane ko? A nan sai mutum ya ba mahaifiya haƙuri ya ba mata, an gane? Za a duba wanda matsalar shi ya fi girma a ciki, amma idan matsalar su duk ɗaya ne ba, ya za a yi? Matsalar su duk ɗaya ne duka su biyu, wani ya ce a gabatar da mahaifiya, ita ba mata ba a ba ta haƙuri. To shi ne wasu mutane suna kafa hujja da hadisin mutane uku nan da suka shiga kogo, sun shiga kogo an gane a wato ma'ana kwanciya, kwanciya ya haɗa su a cikin kogo su uku, sai wani dutse ya zo ya faso daga sama, wani falalar dutse sai lulluɓa wannan kogon, suka tura suka tura suka tura suna so su buɗe kogon, sai kogon ya ji buɗuwa. To shi ne sai aka ce to yanzu yaya za mu yi, wannan kogo muka tsaya a ciki za mu iya mutuwa da yunwa, babu iska a ciki babu abinci a ciki, yanzu ya za a yi? Sai wani mai hankali a cikinsu ya ce babu abin da zai kwace mu daga wannan kogo face sai dai mu roƙi Allah da jawaban ayyukanmu, kowa ya roƙi Allah da aikin shi mafi kyawu. To ai daga cikin addu'a da aka yi akwai wani mai tsananin biyayya ga iyayensa wanda in ya ɗauko madara, in ya je ta zo madara, baya shayar da kansa, baya shayar da matarsa, baya shayar da ‘ya’yansa, baya shayar da bayansa, sai ya fara ba mahaifiyarsa tukuna. In ya ba mahaifiya ta sha, sa’annan in ya ba mahaifiya da mahaifi suka sha, sa’annan ya zo ya shayar da ainihin matarsa da ‘ya’yansa da kuma bayi. Yace ya Allah, in dai wannan abin da nake yi na ina yi ne saboda neman yardanka, ka buɗe wannan kogo mu fito. Sai kogon ya ɗan buɗe, sai dai ba za a iya fitowa daga ciki ba. To yanzu za mu iya cewa da wannan kenan haƙƙin iyaye ya fi na mata? Haƙƙin iyaye ya fi na mata? Ita dai mata a ƙa'idar musulunci haƙƙinta bai faɗuwa har abada. In ka ga haƙƙinta ma ya faɗi shi ma akwai saɓanin malamai idan ta ƙi yarda da mijinta wajen kasuwa. In ta ƙi yarda su yi alaƙar aure to nan ne haƙƙi ke faɗuwa. Amma babu amma shi mahaifi da mahaifiya in suna da wadata daidai gwargwado ba dole ba ne ka ciyar da su. Suna ba ka gane wannan? To wasu na duba wannan su ce in har irin wannan abin ya faru sai dai mutum ya ba matar shi. Saboda ita haƙƙinta ya zafe a kan shi ta kowane hali, ita kuma matar ba ta da wani zai shi. To amma iyaye su iyaye suna da ‘ya’ya da yawa wanda za su iya ɗaukar ɗawainiyarsu, su ma daidai gwargwado suna da nasu wadatar, an gane? Amma wannan matsala fa mahalli ne na ijtihadi gaskiya, an gane? Sai mutum ya duba da kyau kowanne daga cikinsu na da girman haƙƙi. In ka duba iyaye fa su suka haife ka, suka zo da kai duniya, da ba dan sun zo da kai ba, da matan ba za ta samu wanda za ta aura ba, an gani? Kuma mutum na iya canza mata shi, bai iya canza wa. Amma kuma duk da haka Allah ya ce ba haƙƙin zuba ya faduwa zuwa mata. Kada a manta. Nan ana zuwa an gane shari'a ne. Su kuma iyaye din talakawa ne zuwa. Dole sai ka yi. Dole sai ka yi. In tana da yara da yawa fa. Sai ka dan kawo wani bantale na kuɗi ka haɗa wa sauransu ba su kawo nasu. Ko? To saboda haka dai a takaice dai mahalli ne na ijtihadi. Akwai matan da suka ga in zama kana hidima ga iyayenka sai ga hankalinsu na tashi. Ya za ka rinka hidima ga iyayenka? Amma kuma yadda za ka gane cewa mutanen banza ne, in za ka yi hidima ga iyayensu ko za ka yi hidima ga ‘yan uwanta, za ka tana jin daɗi tana farin ciki. In ka gaya wa matanka ga mahaifiyata za ta kawo ziyara, saboda haka duk abin da ya dace ki sai ga ransa ya ɓaci. In dai matar banza ce ba, amma in matar kirki ce za ta yi farin ciki da iyayenka. In dai tana son ka, to alamar tana son ka ta so iyayenka. In ka ga cewa tana kin iyayenka, to wannan mata in zai yiwu kawai ka ingiza ta waje, ka sake ta. Matar banza ce, an gane ku? Allah ta'ala shi kiyaye. To bari mu dan dangane da iyaye dai mun dan taba wasu misali. To sai ci gaba da tafsiri daga inda muka tsaya a cikin suratul baqara aya ta 84. Wa in aqadna mithaqakum, ku tuna ya ku bani Isra'il lokacin da muka karba alƙawarin ku mai ƙarfi, la tasfikuna dima'akum, cewa kada ku zubar da jininku, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, kuma kada ku fitar da kawukanku daga gidajenku, summa aqrartu, sannan kuka tabbatar da wannan magana, wa antum tashhadun, alhali kuna shaidawa da wannan magana da muka faɗa. Allah ya karɓi alƙawari daga bani Isra'il. Sai Allah ya ce wa in akanna mithaqakum, nan ana magana da Yahudawa na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya karɓi alƙawari daga Yahudawa na Banu Qainuqa da Banu Nadir da sauran Yahudawa, cewa kada ku kuskura. An kawo shi da nafiyu, amma ma'anan shi ma'anan nahayu. An ce la tasfiku na dima'akum, ay la tasfiku dima'akum. Al-khabaru huna bi ma'anan nahayi inda al-balagiyyi. An gane? Nan an ba da labari ne, amma ana nufin kada ku yi. An gane ku? Kada ku zubar da jininku. Sannan kuma kada ku fitar da kawukanku daga gidajenku. Yaya za a yi mutum ya fitar da kanshi daga gidanshi? Ni yanzu fitar da kaina daga gidana, ya abin zai yi? Zai yi? Ni da kaina in kori kaina daga gidana, hal yumkin? Na? Kamar yadda Allah ya ce wa la taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima, kada ku kashe kawukanku, domin lalle Allah mai tausayi ne a gare ku. Zai yi mutum ya kashe kanshi? Zai yi. Sab Allah ya hana ni in kashe kaina. Duk mutumin da ya kashe kanshi, to wannan ya aikata zunubi mai girma wanda zai janyo mai shiga wutan jahannama. Amma wannan aya da aka ce din nan, wala tukhriju anfusakum min diyarikum, kada ku fitar da kawukanku daga gidajenku. Ta yaya za a yi a ce ni din nan in fitar da kaina daga gidajen daga gidana? Shine aka ce abin da ake nufi. Shine Imam al-Qurtubi ke tambaya, fa in qila wa hal yasfiku ahadu damahu wa yukhriju nafsahu min darihi, idan aka tambaye ta shin dama zai yi mutum ya zubar da jinin kanshi da kanshi kuma ya fitar da kanshi daga gidan shi? Sai ke cewa to abin da ake nufi a wannan aya, wato nan akwai wata ka'ida da ake so a tabbatar a nan ne, shine idan ka kori ɗan uwanka musulmi daga gida, ko ka kashe ɗan uwanka musulmi kamar ka kashe kanka ne, ya kamata a ce musulmi kamar tsintsiya maɗaurinki ɗaya ne. Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsi wahida, faka dukkanmu kamar rai ne guda ɗaya. Allah anan yana nuna mana mu zaman to din tsiya madaurin ki daya idan ka kashe dan uwanka musulmi kamar ka kashe kanka ne idan ka kori dan uwanka kai wani mugunta ka kori dan uwanka daga gidansa kamar ka kori kanka ne la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi imani da yanku baya cika har sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa an gane wannan ko shi ne yake cewa lamma kanat millatuhum wahida kulli wa amruhum wahid wa kanu fil umm ka shaffil wahid ja'ala qatala ba'dahu ba'da wa ikrada ba'dahu ba'da qatala li anfusihim wa nasiya Allah sai imam al-qurtubi yake cewa yayin da ya kasance addinin su daya ne kuma al'amarin su daya ne sannan sun kasance al'ummomi ne kamar mutum daya suke to sai Allah ya sanya wato kisa da sashe ke wa sashe ka kashe dan uwanka an gane ko wani daga cikin yahudawa ya kori dan uwansa an gane to wannan daidai yake da mutum ya kori kanshi kenan idan ka cutar da dan uwanka musulmi kamar ka cutar da kanka ne idan ka amfanar da dan uwanka musulmi ka dauka ka amfanar da wa kanka ne misali shine ma'ana wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kamar Allah yana so ya ce ku zamanto tsintsiya madaurin ku daya ku zamanto kanku a hade kada ku yadda wani ya raba kanku afa ji wannan ko yau Allah ta'ala ya riga ya gaya ma ainihin bani Isra'ila wannan kada ainihin a samu ɗaya daga cikin bani Isra'ila ya zubar da jinin dan uwansa ko a samu ɗaya daga cikin bani Isra'ila ya fitar da dan uwansa daga gida Allah ya ce mun dauki wannan alƙawari daga gare ku kuma alƙawari mai ƙarfi in ga ji an ce bisa to alƙawari wanda yake an kulla shi wanda kwance shi yana da wahala sai Allah ya ce summa aqrartu sannan kun tabbatar da wannan alƙawari fa ku Yahudawa wa antum tashhadun alhali kuna shaidawa da wannan an gane wannan ko annabi yana cewa almu'min lilmu'min kalbunyan yashuddu ba'dahu mu'mini da mu'mini kaman gini ne sashe na karfafa mai sashe an gane wannan to menene abin da ya faru daga baya shin wannan alƙawarin da suka yi su Yahudawa wanda yake an kulla shi shin sun cika wannan alƙawari na'am sun ba
thumma antum ha'ula'i taqtuluna أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون
بايان الله يرجع القول النبي فارو ثم أنتم هؤلاء سننقى كنان دي كودي بني إسرائيل كودي وإنان دي بني إسرائيل تقتلون أنفسكم دا كنان كنا كشكاوكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم sannan kuna fitar da wasu bangare daga cikin ku daga gidajensu sai kaga dan bani Isra'il ya kori dan uwan shi bani Isra'il kaga yana son ainihin na waje fiye daga cikin gida an gane wannan ai yana goyen bayan kafiran Madina akan ainihin Yahudawa ƴan uwan shi wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarikum kuna fitar da wasu bangare daga cikin ku daga gidajensu tazaharuna alaihim bil ithm wal udwan kuna taimakon wasu fare akan su zanzunibi da kuma ƙetare iyaka. Su wane ne bare wanda addininku ba irin addininku ba ne? Kazuwa Haruna alaihim bil ismi wal udwan, kuna ƙarfafa, kuna taimakon wasu bare a kan ainihin ƴan uwanku bani Isra'ila da zunubi da ƙetare iyaka. An gane wannan hanyar. Sai ku haɗa kai da wasu mutane wanda addininku ba ɗaya da su ba, sai ku haɗa kai ku zo ku kashe ƴan uwanku Yahudawa. An gane wannan aiki. Kuma alhali Allah ta'ala ya riga ya ɗauki alƙawari da ku cewa ku zamanto kamar tsintsiya maɗaurinki ɗaya. An gane ku? To kaga wannan abin da suka aikata sun saba alƙawari. Kamar mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu. Mu'minai maza da mu'minai mata, sashen su masoya sashe ne, sashen su mataimaka sashe ne. Ba daidai bane a ce ga musulmi nan ka zo ka taimaki wani kafiri a kashe dan uwanka musulmi, ko ka taimaki wani kafiri a kori dan uwanka musulmi daga gidansa da zalunci saboda cimma wani buri naka na duniya. An gane wannan aiki. To wannan shine abin da ake nuna mana a nan wajen. Yahudawa na Banu Quraiza da Banu Qainuqa da sauransu suna yin adawa da junansu, sai ya zamanto sukan taimaki wasu mutane na waje akan a cutar da ainihin junansu. Shine Allah yake magana. Sannan kuma tazwa Haruna alaihim bil ismi wal udwan, kuna taimakon juna akan su da zunubi da ƙetare iyaka. Za ga yanzu irin harkar da ake yanzu na kidnapping, za ga mutum a cikin daji wai yana tuwa shi musulmi ne shi, sai ya haɗu da wasu kristoci su ma kidnappers, sai su je su kamo wani musulmi. An gane ko? Su sanya su ɗora mishi fansa ya biya, sai su raba. Kaga kidnappers ne kuma yana tuwa shi musulmi yana sallah, shi ma wancan kidnapper krista, sai su haɗu su cutar da musulmi, su kwace mishi dukiya, su talauta shi, ko kuma su haɗa kai ma su kashe shi. To shine Allah yake zargin bani Isra'il akan irin wannan mummunan hali. Shine Allah yake wa in ya'tukum usara tufaduhu, idan kuma sun zo muku a matsayin prisonerin yaki, kun zo ku haɗa kai da wasu mutane daga waje, kun yaƙi ƴan uwanku saboda bambancin ƙabila, wa'annan Banu Quraiza, wa'annan Banu Nadir, saboda bambancin ƙabila a ce wa'annan ƙabila kaza ne, wa'annan ƙabila kaza ne, wa'annan Hausawa ne, wa'annan Fulani ne, wa'annan Kanuri ne, wa'annan Hausawa ne, wa'annan ainihin Fulani ne, wa'annan ainihin abin da dai a sunan su Kwarawa ne. Wato akwai dai bambancin ƙabila amma kuma addini ɗaya, bambancin ƙabila addini ɗaya. Da saboda haka idan kun zo sai ku yi amfani da wasu mutane wanda addinin ku ya bambanta da su, ku ƙara ƙarfi, sai ku je ku yaƙi wa'incan mutane wanda yake addinin ku ɗaya amma kuma wato addinin ku ɗaya amma kuna da bambancin ƙabila, sai ku zo ku yaƙe su. Idan kun yaƙe su kun kama su a matsayin prisonerin yaƙi. An gane ku? Wa in ya'tukum usara, idan suka zo muku a matsayin prisonerin yaƙi, tufaduhu, sai ku fashe su. Kun ji wani irin abu? Kun taimaka an yaƙe su, an kashe wasu daga cikinsu, to an kamo su a matsayin prisonerin yaƙi, sai ku ce Allah sarki ƴan uwanmu dai wa'annan, wa'annan ƴan uwanmu dai bani Isra'ila, ƴan uwanmu dai Yahudawa. Bai dace a ce a ga bani Isra'ila wato an bautar da shi ba. Sai ku je ku tambaya nawa ne kudin fansa, sai a gaya muku kudin fansa, sai ku biya. Ina fatan gane. To shin a cikin aikin ku babu karo? Ku ne ba kuka haɗa baki aka kashe wasu daga cikinsu, ku kuka haɗa baki aka kori wasu daga cikinsu daga ina, daga gidajensu. Kawai inda kuka kyauta kawai da aka mai da su bayi suka zama to prisonerin yaƙi, sai kuka zo ka tara kudi ka fashe su ha nan ne ka dauka kyauta shine Allah yake wa huwa muharramun alaykum ikhraduhu alhali an haramta muku wato fitar da su daga gidajen su an haramta muku shi ko ba ga bane haka ne an haramta musu ne su fitar da su daga gidajen su amma su fita ko ba su fitar ba an haramta musu su kashe su kun kace ko ba kashe ba to menene kawai suka kyauta wajen fansa to shine Allah yake tambayan su afa tu'minu da bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd shin za ku yi imani da sashen littafi ku kafirce ma sashe menene sashen littafi da suka yi imani da shi fansa ko shin za ku yi imani da sashen littafi ku kafirce wa sashe kun yarda da fansa amma kuma kun yi inkarin bi kisa kuna ganin cewa ba laifi bane don kun kashe ɗan uwanku ba laifi bane don kun kori ɗan uwanku daga gidajen su shin za ku yi imani da sashen littafi ku kafirce wa sashe fa ma jaza'u man yaf'alu zalika minkum menene sakamakon wanda yake aikata wannan daga cikin ku illa khizyun fil hayati dunya in ba kaskanci da tabewa ba a rayuwar duniya in ake fiziyo jin kunya babu sakamako masu yin wannan face kaskanci da jin kunya tunda an ce idan ka taba dan uwanka musulmi ka taimaka aka cutar da shi kaman ka cutar da kanka ne idan ka kashe shi kaman ka kashe kanka ne misali ko manzo Allah sai ya kamanta mana mumini da mumini kaman gini ne sashe na karfafa sashe idan ka taimaka wajen kashe dan uwanka kaga karfinka ya rabu idan an ƙara kashe wani fa ƙarfinka ya ƙara raguwa kana kashe ɗan uwanka musulmi ƙarfin jikinka na ƙara raguwa to ashe duk sanda ka sai baka aka cutar da ɗan uwanka kai ne kai rauni amma baka sani ba kana ƙara rauni kana ƙara taimakon kafirai ne an gane wannan ko saka shine Allah yake cewa menene sakamakon wanda yake aikata irin wannan daga cikin ku in ba jin kunya da kaskanci ba cikin rayuwar duniya kenan duk mutumin da zai taimaka ma wani dan a cutar da dan uwan shi musulmi sakamakon da zai fuskanta gobe kiyama shine kaskanci da jin kunya a nan rayuwar duniya an gani a duniya ba zai wulakanta to lahira fa min babu aula shine Allah ce wa yawmal kiyama kuma ranar tashin kiyama yuraduna ila ashaddil azab za a mayar da su zuwa ga mafi tsananin azaba wa mallahu bi ghafirin amma ta'malun Allah bai zamanto mai rafkana ba daga duk abin da kuke aikatawa duk abin da kuke na rashin hankali Allah ya sani shi ya sanya Allah ta'ala ya ba ku labari a cikin wannan aya din ina ba ta gane wannan sulaka al-allama imam al-qurtubi a ƙarƙashin wannan aya yana cewa wa hadhihi al-aya khitabun lil muwajihin la yahtamilu radduhu ila al-aslam wannan aya ana magana ne ga kafiran da ake fuskanta kafiran da suke raye zamanin manzo Allah yahudawa ba wai ana rubuta kakannin su bane abin ya faru ne zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayat ta sauka ga bani qainuqa da bani quraiza da bani nadir daga cikin yahudawa dama a madina manzo Allah ya zo ya tarar da kabilan yahudawa kashi uku bani qainuqa bani quraiza da bani nadir ya kasance tsakanin ya kasance bani qainuqa suna yin adawa da bani quraiza ba a shiri amma fa dukkan su gaba ɗaya yahudawa ne kuma dukkan su gaba ɗaya addinin su ɗaya ne kenan rikicin su rikicin addini ne ko rikicin kabilanci a ce dukkan ku gaba ɗaya ahlus sunna ne yan salafiyya sai aga kuna faɗa kuma a cikin ku babu wani dan bid'a a ciki babu wani dan kaza kaga wannan faɗa ya zama faɗa kenan na duniya faɗa ne wanda yake ba faɗan addini ba in dai faɗan addini ne waɗannan yan bid'a ne waɗannan ahlus sunna ne ko waɗannan mushrikai ne akwai bokaye a cikin su akwai masu tsafi a cikin su akwai masu kirkiro shirka da bid'a to kaga wannan faɗa daban ko ba haka ba dama in dai ya zamanto wato duka kuna da awon musulunci amma wasu bangare sun rike tauhidi wasu bangare kuma suna shirka to kaga anan wajen waɗanda suke shirka din nan idan waɗanda suke tauhidi sun musu nasiha sun tsaye musu da hujja sun kusa musu da shugaba ba su daina ba sai suka yake su yaya kaga babu laifi to ya zama to dukkan su gaba ɗaya aqidar su ɗaya manhajin su ɗaya sai zama to kuma suna ta fada fadannan kuma an kasa gane menene sai zama to kila wasu za su shiryo ƙarya su jingina zuwa ga wasu to kaga wannan ya zama to zalunci haramun ne musulmi aqidar su ɗaya manhajin su ɗaya a ce suna fada so da Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf وينهون عن المنكر محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار وهم بينهم النبي محمد من ذا الله وانن ده سيه تاره دشي suna tsanantawa kafirai suna tausayi tsakanin junan su an gano wannan ko kaga alaka tsakanin musulmi da musulmi shine tausayi tsakanin juna duk wani abin da ya shafi musulmi dan uwanka na alkhairi ka taya shi farin ciki abin da ya shafe shi na sharri ka taya shi bakin ciki to in ya zamanto in sharri ya samu dan uwanka kai farin ciki in alkhairi ya same shi kai bakin ciki kai mutum banza ne kai ina fatan gane wannan in ya zamanto burinka ka tade dan uwanka wanda addinin ku daya aqidan ku daya saboda wani abu na san ranka to anan ka bace irin yanda waɗannan yahudawan kamar yanda aka ce din nan da kabilan ainihin a banu Quraiza an ce banu Ainuka da banu Banu Nadir suna gaba da juna kuma ya kasance kabilan Aus kawaye ne na banu Ainuka kabilan Aus Yahudawa ne Aus da Khazraj Larabawa ne mutanen Madina ko to su ɗan kabilan Aus kawaye ne na ainihin banu Ainuka tun kafin manzo Allah ya zo su kuma Khazraj kawaye ne na banu Quraiza kun san dama kafin zuwan musulunci akwai adawa mai tsanani tsakanin banu wa banu tsakanin Aus da Khazraj su kuma Aus da Khazraj Larabawa ne su ma ba sa ga maciji suna yaƙan junansu suna zubar da jinin junansu wannan adawa din mai tsanani bai bushe ba sai da musulunci ya zo da manzo Allah ya zo Madina shine manzo Allah ya kokari ya hada kansu ya cire wannan adawa ya nuna babu wani fifiko tsakanin wani balarabe da wani balarabe ko balarabe da wani bakin fata ko waye dare tsoron Allah yace amanta da kabilanci amanta da bangaranci amanta da yan kasanci manzo Allah ya yaki wannan abu sai ya zama to an samu hadin kai tsakanin kabilan Aus da Khazraj ina fatan gane wannan to amma saboda tsananin gaban da suke yi kafin zuwan musulunci sai ainihin Aus suka zamanto kawaye na banu Ainuka idan za a yaki kabilan Aus to banu Ainuka za su shiga sannan Khazraj suka zama kawaye na banu Quraiza su kuma kabilan banu Nadir da Aus da banu Nadir da Aus da Khazraj wato su ɗan uwa ne su Quraiza da Nadir suka zama ɗan uwa to in an yaki wannan to an yaki wannan an gane sannan daga baya sai suka rabu sai ya zama to suna yaƙan junansu sai su yaƙi junansu su taimaka ma ɗaya ɓangaren wanda yake fare daga waje an gane idan misali ya zama to za a yaƙi Aus sai ka ga ƙawayen Aus sun daga cikin Yahudawa sai su taimaka ma Aus su yaƙi ba Yahude ɗan uwansu idan kuma an kama ba Yahudan ya zamanto bawa ya zamanto firzinan yaƙi sai su fashe shi sun yadda ɗan uwansu ne to kun yadda ɗan uwanku ne amma kuma kuke yarda a je a yaƙe shi kun yadda ɗan uwanku ne kuke yarda a zubar da jinin shi har ma a kore shi daga gidan shi an gano wannan ayi to shine Allah ta'ala ke cewa shin za ku yi imani da sashen littafi ku kafirce wa sashen littafi kene ya nuna abin da suka aikata sun yi ridda kenan tunda Allah ya ce shin za ku yi imani da sashen littafi ku kafirce wa sashi kenan da kabilan banu kainuka da kabilan banu quraiza kenan sun kafirta tunda suna taimakawa makiya na waje akan yan uwansu kuma suna taimakawa a kori yan uwansu daga gidaje Allah sai ya tambaye su afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd to anan zamu ce aikin da suka aikata ya fitar da su daga musulunci tunda a wancan zamanin kamar su ne musulmi sun fita musulunci na to kaga abinda suka aikata su ba su ce abinda suka yi halal bane yau ana kiran wannan kufurin amali saboda su abinda suka aikata san rai ne kawai sun san ba su kyauta ba kawai gaba da ke tsakaninsu tunda suna gaba da juna sai su riga taimakawa makiyansu dan a karya su amma a zuciyarsu sun san cewa wannan abin ya saba ma addini to irin wannan sai Allah kuma ya kira shi afatakfuruna bi ba'dil kitab afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd to menene imani a nan wajen imani shine fa wannan fansa din wannan fansan da suka yi ma dan uwan sun yadda da wani littafi kenan sun yi imani da fansa menene kafirci shine fitar da yan uwansu daga gidaje da kuma taimaka ma wasu daga waje a kashe yan uwansu wannan shine sun kafirce ma wani nafsi na littafi to wannan wani irin kufur kufurin asgar ko kufurin duna kufur nan ba ana nufin sun fita musulunci bane ana nufin sun aikata kafirci karami wanda in sun ci gaba da aikata shi nan gaba zai iya zamantowa sababin da zai fitar da su musulunci idan ya zamanto sun halatta shi ina fata gane wannan to kenan haramun ne musulmi da musulmi su ringa yaƙi akan duniya ko kuma musulmi ya zo ya taimaka ma wasu kafirai wanda suke adawa da wasu musulmin a yaƙi musulmi wannan kufur duna kufur ne wannan la tarji'u ba'dhi kufaran yadru ba'dhu kum riqaba ba'd kada ku koma kafirai bayana sashen ku na saran wuyan sashi o dama idan sashi suka saru wuyan sashi an yi ridda me ma nan kufaran anan kufrun akbar kufrun duna kufur la tarji'u ba'dhi kufaran yadru ba'dhu kum riqaba ba'd kada ku koma kafirai bayana sashen ku na saran wuyan sashi haramun ne kaba'ira ne mai girma wanda ya fi zina saboda kufurin duna kufur ya fi zina amma bai kai ga fitar da mutum daga musulunci ba sai babu musulmi fusuqun wa qitaluhu kaga an ce zagin musulmi fusuq ya kan shi ba to idan ka dauki makami kai yaki dan uwan ka fita musulunci kayi ridda ko kaga baka yi ba kayi kufurin duna kufur kusa wala ka wannan shine abin da yake faruwa amma in ka halarta yin haka kace abin da kai halal ne daidai ne ka fita musulunci amma shi wannan ko to irin wannan abin da yahudawa suka aikata yahudawa banu nadir da kaza shine abin da ake kira hizbiya hizbiyanci ya zamanto kana kin wani wanda kabilan ku ya babbanta da shi musulmi ne dan uwanka addinin ku daya komai na ku daya amma kabila daban-daban sai ku riga adawa da juna har ya kai ga kuna zubar da jinin juna ko ya zamanto dukan ku gaba daya ahlus sunna ne an gane makaranta daban-daban kawai saboda bambancin makaranta haka nan ko ku sa makan ku karan tsana kuna ya kan junan ku wannan shine ainul hizbiya an gane ko kuma yan kasuwa ne saboda kasuwanci kawai wannan yana samun riba fiye da wannan ba wani dalili da ya bambanta su ya zama ana adawa ana zubar da jinin juna hizbiyanci ko bambancin siyasa akan siyasa kawai na neman duniya wannan siyasan shi APC wannan siyasan shi ADP wannan siyasan shi menene kowa wannan kaza saboda bambancin siyasa in ka bincika babu wani dalili sai wannan bambancin ba wai akida ne ya raba su ba ba wai manhaji ne ya raba su ba ba wai wasu daga cikin sun kauce hanya bane kawai wani abu ne kawai na bambanci da aka ja layi an gani to irin wannan wani kawai fata ne babban wannan bakin fata ne laifin shi kuma fatan shi ya zama baki wani laifin shi kawai ya fito a wata kabila kabilar da ba naka ba saboda ya fito a wannan sai ya ci zubar da jini to wannan shine ake kira hinziya kana soyayya kana kiyayya saboda kabilanka ba dan addini ba idan mutum na cikin kabilanka ka so shi in baya cikin ka ki shi ko kana soyayya kana kiyayya saboda kasa in dan Najeriya ne ka so shi in ba dan Najeriya ba ka ki shi kana soyayya kana kiyayya saboda fata idan baki ne ka so shi in fari ne ka ki shi kana soyayya saboda ainihin me zamu ce wannan balarabe ne wannan kaza ne to kaga irin wannan shire hizbiya ka sanya wata kaida kaidar nan ba Allah ya saukar da ita ba kana adawa da ƴan uwanka saboda shi to wannan shine abin da wannan aya ke karantar da mu an gane yahudawa ne kabilan su daya amma sun dade kafin zuwan manzon Allah suna zubar da jini suna ta adawa da juna haka nan ga larabawan Aws da Khazraj su ma sun dade suna zubar da jini akan abin da yake mai sauki wannan adawa bai yanke ba sai da manzon Allah ya zo shine Allah yake ba mu labari wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kun kasance kuna cikin kuna a ainihin gaban rabi na wutar jahannama saura kiris ku shiga wutar jahannama fa anqadhakum minha sai manzon Allah ya zo yake ce ku daga gare ta an gane wannan ku to Allah subhanahu wa ta'ala shi ke bace mu Allah ya tsare mu daga hizbiyanci mu san cewa asalin mu gaba daya mun zo ne daga bai ma khalqukum wala nafsukum illa ma khalqukum wala ba'thukum to shine wani yake cewa wai wa aran nasa ikhwatan wala dakum wa gazatkum libana ha hawa wa in yakum minhu muftikaru bi shay'in fa bi fi'lin wa gairu zaka haba'u wa aran nasa ikhwatan ina ganin mutane duk ƴan uwa ne waladatu mugazatu libana ha hawa ce ta haife su kuma ta shayar da su nonon ta in yakum minhu muftikaru bi shay'in in akwai har abin da za su yi alfahari da shi a duniyar nan fa bi fi'lin ne aikin su in za ka yi alfahari da wani abu ba wai kabilan ka ba wai kasan ka ba wai fatan ka ba ba wai mazhaban ka ba kai alfahari da aikin ka da alkhairi ne ko sharri yace wa gairu zaka haba'u wani wannan kura ne aikin banza ne kawai Allah shi yayi wa alaikum assalam na adawan da ke samu tsakanin ahlus sunna abinda dan uwa ta tambaya shine za ka cewa irin adawan da ake tsakanin ƴan siyasa da ƴan siyasa adawa ne mai tsanani amma kuma za ka cewa kuma idan sun haɗu a wajen wani daurin aure ne ko wajen wani taro duk da cewa suna adawa da juna kuma suna da bambanci sai ka ga sun zauna sun gaisa da juna har ma ana ma tafawa ana tsira an gane wannan ku to amma kuma mutanen da suke da bambanci na makaranta an gane aqida ɗaya manhaji ɗaya amma makaranta ya bambanta in wani ya ganka sai ya kau da kai wannan ma ya ga wannan ya kau da kai to yaya abu yaya aka yi ƴan siyasa suka fi hankali ƴan siyasa wanda su suna siyasa ne don neman duniya ga waɗannan wanda su ne fa jagoran al'umma ɗaliban ilimi da malamai su ne jagora wanda suke nuna ma al'umma alkhairi ya kamata don an samu bambancin makaranta a ma samu ƙiyayya yanzu ka duba abin da magabatanmu Allah ya musu rahama ai suna da bambance-bambancen makaranta amma sun yi adawa yanzu malikawa da shafi'awa ba bambancin makaranta ba ne shafi'iya da hanbaliya ba bambancin makaranta ba ne ana adawa da juna me suka faɗa game da bin juna sallah an ta ya halarta ga shi bambancin makaranta ne amma kuma suna bin juna sallah ba malike zai bi ba shafi'i ba shafi'i zai bi ba hanbali ga shi kuma suna da bambanci wajen fahimta amma kuma aqidar su daidai dukansu idan suka yi gaba saboda bambancin mazhaba sun zama mai yan hizbiya duk mutumin da yake tunda ni ba malike ne ba ruwa na da bashafi ne yake tunda ni ba shafi ne ba ruwa na da bahambali ko tunda ni ba hambali ne ba ruwa na da bahannabi to wa'annan yan hizbiya ne suna soyayya da kiyayya akan makaranta ita kuma makaranta ba ita ce addinin ba asalin ita addini ita ce musulunci asalin addini shine sunna idan mutum zai adawa yayi adawa dan an bar musulunci yayi adawa dan an bar sunna ba wai yayi adawa dan an bar makarantar shi ba ko dan an bar malamin shi an gane wannan ko Allahu a'lam kuma adawa saboda ana sukan malamin shi ba akan gaskiya ba idan yazo mutum wani na da awan sunna sai yana sukan malamin ka ko malamin ka mutumin kirki ne sai yana sukan malamin ka ba akan gaskiya ba sai kai adawa da shi kai laifi baka yi laifi ba saboda mutumin banza ne bai kamata a matsayin shi na ahli sunna ya kyamaci malamin sunna haka nan ba dalili ba inda malamin sunna ya aikata wani abu ne wanda ya saba wa musulunci sai ya kyamace shi don wannan kawai ya kyamace shi ne saboda ba makarantar su dai ba an gani Allah shi ke muke mu wa alaikum salam ubare kaka na to ai anan za a duba ne ita mata ta yi laifi ne menene ya sanya uba yake a saki mata a idan ba ta gaje shi wannan ba matar kirki ba ce anan wajen ke ba baban shi biyayya wato ba ta gaida baban kullum za ta wuce mahaifin mijinta ta ki gaida shi kullum haka na ta ki gaida shi haka to saboda haka sai baban ya ce wannan matar ba ta kirki ba ce ba na so ta zamanto matar ka rabu da ita anan wajen wajibi ne kai mata biyayya wajibi ne kai masa biyayya idan kakan yace kaka saki sai ka ba kakan hakuri tunda asali ba wanda ya haife ka shi ga wanda ya haife shi ga wanda ya haife ka eh shi ya ba wa ya ba dan gobe ne shi ai ba ko dai haife dan yake yi shi dan ya ji ma sai shi sai kakan yace kare sai ya kai sai shi baban sai shi yaron sai kai karin baban wajen kakan to sai kakan ya ce lallai a bar wannan matar a haka cikin sabon Allah eh a bar matar ta cigaba da sabon Allah kar ta yi gaisuwa kaga abin da ya kamata kakan ya yi to ke bai wa Allah kin san cewa wani ya haifi ya yi gani ke din nan inda mahaifin kire zan bidi ya ga mahaifin ke gidai da zaki jiragi a to wannan hali zaki bar cin gyara to da kakan ne mata wa'azi sai ta kai da dama ta tuba ta ce ba za ta kare shi dan Allah a roki baba to anan ne za a ce kaga wajen a saurari maganar kakan amma tana cikin wannan hali mara kyau sai kuma a ce wai a komar da ita a haka a nan an masa biyayya kina san saban Allah an fahimce ni? Shi ne. Wa alaikum salam. A sosai kuwa idan yana ganin abokan baban yana kyautata musu ko ainihin ƴan uwan maman yana babu laifi in dai a zuciyar shi tsakani da Allah ya yi a gani ba wai ya yi don riya ba ne babu laifi ai na ga ƴan uwanki ko wallahi na musu kaza za ta ji daɗi ita ba ka ƙara son ka amma ka tsarkake diyya ya zama kayi ne saboda Allah ba kayi bane saboda ka burge mutane ko ka kai ka zaɓi sauran eh wa alaikum salam shi manzo Allah cewa yayi Allah ya turmuza hancin duk wanda aka ambace ni a wajen shi bai mun salati ba sai da abinda malamin suke faɗa shi sallah yana da dokokin shi ne an gane abubuwan da ba a ce kai a cikin sallah ba kai annabi ya ce sallu kamar ra'aytumuni usalli to manzo Allah in yace Muhammadu Rasulullah an taba gani inda yake sallallahu alaihi wasallam ko sahabbai aka ce ba a taba gani ba to saboda haka a wajen sallah shine aka ce babu inda aka ce a fado irin wannan din amma a wajen sallah aka yi ma annabi salati sallallahu alaihi wasallam ko sannan salati ga manzo Allah yana nan a cikin tahiyya aka yi tahiyya nan ne aka ware wajen da za a yi salati ga annabi ba wai ko ina da ko ina ake salati ba a cikin sallah na ba dan gane wannan fa in ka zo wajen tahiyya shine yake Allahumma salli ala Muhammad in an gama tahiyya ayi salati ga annabi sai ake zubari a musu da tahiyya su sun dogara da doron wannan nasiri an gane ko na'am wa alaikum salam magar kuwa ne amma wajen gado ba ɗaya ke da uwa ba a wajen da suka duba ɗaya ba ne mutum da aka ce kawo ba da kudi ya kaga zuwa na sa akwai magana an ce lokaci ya yi ba na'am kamar wasu irin ɗabi'u masha Allah kai kenan yana da wani abu wanda ya saba wa sunna an mai nafiya da gyara ba kaga wannan daban da ba duk mutumin da yake da wani abu wanda ya saba wa sunna aka mai nafiya da gyara ba za a kyamace shi mana kuma ba ɗaya ƙanwan biyu komai ɗaya ne me za ka ce akan wannan kuma sai ana adawa kuma in ka nemi ka san menene sai ka rasa ma menene an gane kawai akwai ga ka san wani gaba kawai wani zai zauna ne ya kirkiro kayan shi kawai ko kuma wani ya bashi talla kawai ka mai haka ya kirkiro abu da kanshi in ka nemi ya ma bayani sai ka ga bayani ka fahimce ni amma in ya zamanto wannan ya kirkiro wasu bidiyoyi yana da awan salafiya sai yana zuwa maulidi yana da awan salafiya yana sadaka 340 yana da awon salafiya yana aikata wasu abubuwa na bidiyoyi wanda yake ba su da kyau an mai nasiya bai gyara ba dole ne a kyamace shi kuma dole ne a gaya wa mutane a daina zuwa makarantar shi saboda yana da wasu irin aƙidu ko wasu irin abubuwan da suka saba ma addini wannan ba matsala an kafa yi su bayaninmu gaba ɗaya mun ce ba aƙida ɗaya manhaji ɗaya kai kuma tambayanka manhajin ba ɗaya ba ne ko kuma aƙidan ma ba ɗaya ba ne kila na'am
wannan
su juna akan sallama ɗaya sai su ki juna manzo Allah yayi sallama ɗaya yayi biyu to me abin gaba nan wajen yayi sallama ɗaya yayi sallama akan kawai sallama ɗaya da biyu kaga ya nuna karatu ma bai ishe su ba kenan matsalan faɗan kawai jahilci yake damu shine insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk